Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maraicin Alhamis 14 ga watan Mayu. Kuna tare ne da shirin yau da goben da kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A birnin Washington DC kuma kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jimila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kowace Alhamis dai kamar yadda kuka sani shirin yau da gobe baki daya akan kiwon lafiya ne. Kuma a yau kasancewar Najeriya ce kasa ta biyu a duniya a yawan masu dauke da cutar AIDS ko SIDA, kuma kasa ta biyu a yawan sabbin kamuwa da cutar, sannan kuma ta daya a duniya a yawan mace-macen sanadiyar cutar ta AIDS ko SIDA. Za mu mai da hankali ne baki daya akan wannan batun.
Lallai kam Jamila, saboda waɗannan bayanai masu tada hankali su da kansu masu saurari idan suka ji, musamman kuma kididdiga ce da ta hito daga Majalisar Ɗinkin Duniya hukumar kula da wannan cuta. Saboda haka dole ne wannan shiri na matasa wato yau da gobe ya mai da hankali akan wannan cuta da hanyoyin da za a bi a rage yaduwarta. Saboda haka mun gayyato Malam Aliyu Musa, ƙwararren masanin kula da lahiyar jama'a kuma shugaban shirin yaƙi da cutar AIDS ko SIDA a jihar Kaduna, wanda zai taimaka mana a cikin wannan tattaunawa tamu. Amma za mu hwara da amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda gwamnatin Najeriya za ta iya taimakawa wajen rage yawan yaduwar cutar AIDS ko SIDA a ƙasar. Ku biyo mu ku ji duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe. Gwamnati za ta iya taimakawa wajen rage yawan yaduwar cutar AIDS ta hanyar baiwa masu dauke da cutar magungunan da ke dakile cutar a asibitocin gwamnati da ke da ƙwararrun masana cutar. Sako daga Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa.
A sauwaƙawa matasa kuɗin aure, wannan shine mafita. Sako daga Anas Abdullahi.
Abu na harko, samar da ayyukan yi ga al'umma. Domin samar ma matasa ayyukan yi zai taimaka ƙwarai wajen rage aikata fasikancin da ke sawa ana kamuwa da ƙwayar HIV. Na biyu, tabbatar da wayar da kan al'umma akan illar da ke tattare da cutar AIDS, su kauce wa duk wata hanya ta masu nasaba da kamuwa da cutar AIDS. Na uku, al'umma mu ji tsoron Allah, mu daina aikata zinace-zinace da fasikanci, mu kauce masaluwa da matan da ba halal dinmu bane. Sako daga Hafizu Balaraba Gusau.
Gaskiya iskanci yayi yawa a Najeriya, yanzu dole ne za mu zamo na daya wata rana. Sako daga Sani M Isiyaka Jakusku.
Ta hanyar wayar da kan 'yan ƙasa hanyoyin da ya kamata a bi domin kauce makamuwa da cutar, da kuma kawo cibiyoyin gwajin cutar da mutane za su riƙa zuwa ana auna su, ta hakan za a rage yawan yaduwarta a cikin al'umma. Sako daga Aminu Ɗan Kaduna Amanawa.
Ya kamata hukumomi su ba da mahimmanci kan wayar da kan jama'a akan yadda ake kamuwa da cutar da kuma illarta. Sako daga Isa Lawan Girgir.
Hanya mahi sauki ta yadda Najeriya za ta taimaka wa al'ummar ƙasar wajen raguwar kamuwa da ƙwayar cutar HIV ita ce ta haramta yin karuwanci a ƙasar, sannan kuma ta kori mata 'yan ƙasar Togo da suke shigowa Najeriya domin yin karuwanci. Idan ta yi haka, to insha Allahu za mu yi bankwana da ƙwayar cutar HIV a ƙasarmu Najeriya. Sako daga Isuhun Dila Faki.
Za a magance yaduwar ƙwayar HIV ta hanyar gidajen rediyo da kuma irin ƙananan ƙungiyoyi da gurare kamar group. Sako daga S. Muhammad Abdullahi.
A rage sadaki zai taimaka wa matasa wajen yin armi. Sako daga Aidu Sani Doma.
Ta hanyar tsoratar da jama'a akan yawan neman mata da kuma amfani da condom. Sako daga Umar Sabo Muhammad.
Wannan ciwo da ya zama musiba. Duniya take ya kasa. Ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini. Ana yakar wannan musiba. To ina fata jama'a in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo ba lallai bane mazinaci ne. Ba lallai ya zama mai yin luwadi ba. Yana iya dauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum yayi akai amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen karin jini da kyakkyawan niyya. Larura kaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma yan hanyoyi daban to wanda Allah ya hada da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamar sa kada a dinga la'antar sa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya tsakanin sa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah. Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa. Saboda jama'ar musulmi, zunubi wani shu'umin abu ne. In ka tozarta me yayi, Allah zai jarabce ka da abin. In ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi. In ka nuna shi kace ga me kaza kai da shi. Annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min az-zina yi da mutun ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai ba ka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba yayi assalamu alaikum
ustaz Tijani Bala Kalarawi kenan
Sarka shi Jamila, kin ji bayani ko?
Gaskiya.
Yawa, to ma saurari yanzu haka dai muna tare da Malam Aliyu Musa, ƙwararren masanin kula da lahiya kuma shugaban shirin yaƙi da cutar AIDS ko SIDA a jihar Kaduna. Saboda mahimmancin bayanan da muke so yi mana ba za mu samu damar buɗe layukan mu ba yau, amma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ko in ce mako mai zuwa. Ku saurare mu yanzu da kunnuwan basira duk ku rubuta tambayoyinku idan Allah ya kai mako mai zuwa sai ku kira ku yi mishi tambayoyi yayi bayani nan gaba kadan za mu je gare shi amma ga wannan
Kamawa,
cewa
ka zama tuta mai tutarwa
iyalai su kan kamu da ita an mai gidan su ya zama kamawa
ka zama tuta mai tutarwa
idan yana da hali
to madalla assalamu alaikum ala aliyu ina wuni
na gajiya
lahiya law kana jin mu
hai na jin
ya waya jikinka
a jiki alhamdulillah
to Allah ya kara maka lahiya Allah ya saka fara ni
amin amin nagode kwarai
da wallahi muke da godiya mu muke godiya da ka amshi wato wannan gayyata ta mu ka zo ka kare mana bayani akan wannan muguwar cuta da ana ganin kamar har yanzu ana sanyi da hadakarwa akan wannan cuta Mala Aliyu daga bayanan da ka saurara da ma wannan waka ta hadakarwa da muka sa kaji yawancin amsoshin da muka karanta duka kamar sun nuna ta hanya daya ake kamuwa da wannan cuta wato ta hanyar saduwa hanyar jima'i to amma shi mawakin nan kaga ya magana wanzamai yayi magana yankan harce ungoza ma abubuwa da wani bayani zaka kara mana
to wata kan ita ciwon sida ana kamuwa da ita ta hanya da dama ba wai ta hanyar jima'i kawai ba akwai hanyoyi uku farara da ake kamuwa da ita na farko ita ce ta hanyar jima'i jima'in ya Allah ta hanyar farji ne ta hanyar dubura ce ta hanyar baki ne to kaga wannan fannin jima'i kenan sannan kuma akwai ta hanyar da muke ce mai direct contact with semen ko blood wato ta hanyar jini ko kuma wata na'ura da kan kamu da ita direct contact kaman idan za a karin ma mutum jini ko kuma let's say a ce mutum bai da lafiya za a kara mai jini to yana iya kasance kaga wannan rashin lafiya ne ba tare da an je an tantance jinin an gwada an tabbatar ma cewa ba wannan kwayan sidan a jiki ba in ba an yi haka ba aka samu jinin mai ciwon aka dauko aka samu wanda bai da ciwon kaga tanan ma zai iya mutum zai iya kamuwa da shi akwai kuma ta hanya tsakanin da uwa da danta idan ya kasance uwar nan na dauke da wannan kwayan cutar sidan in ya kasance ba ta shan magani ba ta kula da kanta tana kuma dauke da ciki wato juna biyu kin san abincin da wannan jariri ke ci da rai yake ci ga wurin uwarshi abin da ake ce ma mahaifa placenta to za ta iya goga ma wannan dan nata ko kuma in ta zo haifan shi zai iya kasancewa in aka zo haifan wannan yaro in har uwan ba ta shan magani kuma ba ta kare kanta wato ba ta kula da kanta tana da wannan kwayan cuta to akwai tabbacin cewa in aka zo haifan wannan yaro za a iya goga mai ko kuma in yana cikin ciki ko kuma in ana shayar da shi nono in ana shayar da shi nonon uwar tana dauke da kwayan cutan amma ba ta shan magani to za ta iya harbin danta da shi to kin ga kenan ba ta hanyar jima'i kawai ake daukan
cutar sida ba. Yau Mala Aliyu kenan kamar su wanzamai wato ta hanyar aski da kuma yankan harce ya sun shigo rukuni na biyu na inda ka nuna alaka ta kai tsaye yawa to.
Sannan ta hanya na hudu shine direct contact wanda yake zaki ga shine ta wannan hanyar wanzaman ko kuma ta hanyar yin tsage yanzu zaki ga ana zuwa kaman haihu zaki ga an zo an ma yaro tsagen goshi ko dille ko wani abu ba tare da la'akari da wata kiyaye wannan karfe ko afta ko reza da za a yi mishi wannan tsagewa to in har wannan afta tana dauke da wannan kwaya to ba daman an yi wannan tsagen za a iya direct contact a halin wannan jariri ko kuma wannan mutumin da za a yi mai tsaga za ki ga kuma yanzu samarinmu kawai za a je a dinga tsage fatan jiki ana tsage-tsage wai ado tattooing in wannan tattooing din ya kasance wannan karfen yana dauke da wannan kwayan cutar to za ki ga nan da nan an kamu da shi to hanya hudu kenan fararru wanda ake iya kama da kwayan sida
Yawa, wasu kididdiga ne nan a gaban mu Malam Aliyu a shekarar 2013 aka yi da wato hukumar da ke kula da cutar AIDS ko SIDA a Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2003 an nuna cewa Najeriya ce ta daya ta biyu daga kasar Afirka ta Kudu a yawan wato mutanen da ke dauke da wannan kwayar cuta. Najeriya ce ta biyu a duniya, a duk duniya, ba Afirka ba, duk duniya. To sannan kuma ga wata kididdiga da ta nuna cewa a yawan waɗanda suke wato a yawan sabbin kamuwa da cutar nan ma Najeriya ce ta biyu da kashi 10 cikin 100 daga ƙasar Afirka ta Kudu, ita ce ta ɗaya da kashi 16 cikin 100. Amma wani abin yawa to kuma sai ga a yawan mace-mace a duk duniya Najeriya ce a kan gaba da kashi 14 cikin 100. Afirka ta Kudu ma da ita ce ta farko, ita ce a sahun gaban yawan masu fama da wannan cuta, sai ga ta ita ce ta biyo bayan Najeriya, Najeriya ce ta ɗaya. Wannan ai abu ne mai tada hankali, Malam Aliyu, me za ka ce a kai?
Ba kankani ba. Wato akwai impact na wannan HIV baicin waɗannan abubuwan da kike suka lissafa a kan wannan kididdiga, za ki ga cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya wanda muke da marayu dangane da wannan cuta. Wato wannan cuta na SIDA yana kashe iyayen yara, yana kashe mata masu juna biyu, ya kasance yara marayu a duniya sun fi yawa. Bai ci da bayan haka za ki ga cewa yana deteriorating din child survival rate din, wato kan kaman yanayin yanda yaranmu ke rayuwa yana da illa kwarai da gaske. Za ki ga an haifi yaro, in ma har an haife shi ga uwa wanda take da wannan kwaya, an sa shi a magani, to za ki ga cewa rayuwar shi dai ga taga kaman shi.
Yawa Malam Aliyu, duk da wannan kididdiga ga shi na alƙaluma sun nuna waɗannan abubuwa, ga shi wannan ƙarin bayani da kai na yawan marayu, amma duk da haka sai mu ga kamar an rage hadakarwa, kamar ma samsam ba a hadakarwa, kuma idan aka yi magana sai a ce babu kuɗi, ƙasashen waje ba sa taimakawa. Dan me ƙasar da ke fama da irin wannan ba za ta taimakawa kanta da kanta ba, kan wani ya taimaka?
Hajiya, yanzu an wuce wannan lokacin a gaskiya. Domin muna da intervention da dama. Wato abin da yake kawo matsaloli shi ne, ana wayar da kan mutane, ana da al'umma baki ɗaya, ana kawo magunguna, ana gwaje-gwaje. To amma abin da yake kawo ƙarin wannan matsala a ƙasar nan shi ne, ana ƙara wayar da kai ba wai ba a wayar da kai ba, amma mutane suna yin kullum ƙwashe. Wato kaji sai ka ce kai ai mutuwa ɗaya ce, kin ga wannan zai iya haifa in mutum ɗaya, idan da za a samu mutum ɗaya da ciwon SIDA wanda bai kula ya je ya sha magani ba, Allah kaɗai ya san iyakan mutanen da zai cutar.
Yawa Malam Aliyu, a ci gaba.
Yawa, akwai kuma waɗanda in sun kamu da shi, sun san fa sun kamu da shin ajiya, amma a je inda za a duba ka a baka magani sai su ce ai tunda ni na kamu kowa ma ya kamu, ko su rinka bazawa kawai a gari, sai waɗansu ya kasance in mata ne su ɓige ga karuwanci, in maza ne masu hannu da shuni sai su ɓige da neman mata. Sannan kuma sai ki ga nan ana ƙoƙarin a dankwata ciwon ta hanya daban-daban da ake da shi, amma kuma ta ƙarƙashin ƙasa can ba a yi wani abu ba. Sannan abin da yake sa ki ga cewa alƙaluman nan yadda suke ko suna ƙawa shi ne, watan gwamnatin Najeriya tana iyakan ƙoƙarinta kwarai da gaske. To amma sai aka ci sa ido a birane. Kin fahimta?
Eh, sosai. Yawa, dama za mu zo batun yankunan karkara. Yawa,
sai aka fi sa ido a kan birane. Ƙauye kukuwa kafin a ce an wayar da kansu ko an ce musu gashi-gashi sun ɗauka kawai irin waɗannan cututtuka yana dangane da jima'i ne, saboda haka askanci ne da wasu abu ke kawo su. tunda mu a kauye ba ruwanmu da fasikanci, to ba za mu kula da shauran hanyoyin da ake kamuwa da shi ba. To sai kiga cewa kafin a farga ciwon kuma ya tsara haɓaka.
To malam
da ku kenan.
Da a cikin kuma binciken nan an ce sababbin masu kamuwa da cutar matasa ne suka fi yawa, a cikin kuma ma matasan an ce ƴan mata.
Kwarai da gaske. Watan abin da yake faruwa idan kika lura matasa su suke constituting din abubuwa da dama. A kwanan baya can mun magana akan cututtuka da suka samu da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i. Matasan nan they are sexually active. Watan suna cikin kurciyar su da ganin balagan su. Suna ganin duk wani abin da za su kawai daidai suke yin sa. To idan ana fadakarwa yawanci su suke da kunnin oshin ba sa jin magana. Ya Allah ta hanyar fasikancin ne ko ta hanyar zina. Kaga ya fi yawa ga ƴan matanmu matasanmu. Na biyu in kin ga maganan tatoyin din nan. Da tiji ba zai je ana mashi wannan tatoyin din ba. Ana tsatsaga mai jiki. Ana mai zane-zane a jiki. Yawanci a wurin matasa za ki gani. Na uku shaye-shayen ƙwayoyuka da kike gani ya yi addabi da yawa a jikin matasa. A matasa ake samu. Wata ko wani idan ya je neman abin da zai sha wannan ƙwayan. Saboda matasa ba su da aikin yi, ba su da kuɗi a jikinsu. To sai su yi amfani da jikinsu ko kuma a yi amfani da su sai a ba su kuɗi don su sha waɗannan ƙwayoyin. Duk ta haka ake samun cututtukan ya fi yawa a gare su.
Yawa wani abun mamaki Malam Aliyu, daga cikin amsoshin da muka karanta a baya akwai Anas Abdullahi ya ce a sauwaƙa wa matasa kuɗin arme wannan shi ne mahita. Kuma akwai wani Aidu Sani Doma ya ce a rage sadaki zai taimaka wa matasa wajen yin aure. Ba akwai ai waɗanda sun yi auren amma suna ɗauke da wannan cuta, kuma akwai matsalar ya kamata a ce a yi gwaji kafin a yi aure. Ya kamata kafin yawa me za ka ƙara mana anan?
Alhamdulillah yanzu za ki ga a coci-coci da masallatanmu da muke da shi a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, ba a yarda yanzu a ɗaura aure sai an yi wannan gwaji ka zo da certificate an tabbatar ma cewa certificate ɗin nan daga asibitin gwamnati ne ba kowane irin asibiti ba. Yawanci yanzu haka ake yi. Kin ga wannan yana taimaka mana kwarai da gaske wurin kawar da waɗansu abubuwa. Don za ki ga ko a masallatanmu yanzu za a ce to a kawo za ana ba da certificate bayan an ɗaura aure. To shi ma yana taimakawa kwarai. Za a ce a je a yi gwaji kafin a zo kun yarda da juna sannan a ɗaura muku aure. A coci ko sai ka nuna ma certificate na cewa an maka gwaji. Nan watan a tsakanin wata uku haka cewa an taɓa maka gwaji ko kuma kafin a yi auren ana jibi ko gobe za a yi auren an yi gwaji an tabbatar ma ita da ango da amarya suna cikin ƙoshin lafiya sannan a ce ɗaura musu aure.
Yau saboda
mai yana taimakawa
sosai. Amma masu ganin cewa aure ne hanya wato aure ne mahita. Idan an yi kayan a yi auren idan a ce su duka suna ɗauke da wannan ƙwayar cuta kuma aka zo aka yi auren ba a yi gwaji ba ai kaga ba mahita ba kenan an sake shiga cikin matsala.
Ba mahita ba ne amma ba ki sani ba. Yanzu akwai masu ɗauke da ƙwayoyin cutar idan an zo an gwada su har in dama don suna shan magani suna iya auratayya akwai auratayya tsakaninsu. Sukan yi aure. Za ki gama cewa yanzu saboda ana neman a fitar da stigma kamar yadda Malam Najiya ya bayani tsamanta ga masu cutar. Za ki gama har suna faɗan cewa ni ina za a samu mutane suna fitowa su ce ni yau ina da wannan ƙwayar cuta. Ina neman wanda take da shi wanda za ta zo a yi mana gwaji mu ci gaba da shan magani kuma sukan haifi ƴaƴa wanda ma ba su da shi.
Inda suna kan maganin ko? Sai dai dukansu bin idan suna kan maganin kenan ko?
Kwarai da gaske shi kin san magani ba wai warkarwa yake ba. Yana taimakawa wurin rage viral load ɗin wato ainihin shi HIV ɗin ya kasance yawan shi a jikin mutum ko a jikin mace ne ko namiji ya ragu kwarai da gaske, ya kasance kuma rate of transmission din idan an sadu tsakanin mai shi wato mata da mijin din sun aure suka sadu ta hanyar jima'i, zai kasance cewa ƙwayan cutar ba zai iya a sattun din su ba, kuma ba zai iya kin san shi ƙwayan cutar ba fa shi ne AIDS ba, HIV daban, AIDS daban.
Yawa.
Idan ya kasan,
eh, a cikin kuma amsoshin da akwai Isuhu Dila Faki wanda ya ce hanyar da gwamnatin Najeriya za ta bi ta taimaka kawai ta haramta yin karuwanci a kasar, har ma ya ambaci wasu matan da ke zuwa daga wata ƙasa wato da ke shigowa Najeriya domin yin karuwanci. Mala Aliyu, idan muka lura a da can duk unguwar da aka je akwai gidan karuwai, kuma kowa san gidan magajiya, amma yau kamar ba gidan karuwai, kamar yawa ba to me ke haruwa, amma shi gashi ya kawo batun karuwai.
Wai ba wai ta hanyar karuwai ba ne kawai za a iya katse hanyoyin kamuwa da ciwon sida. Kamar yadda na bayyana miki hanyoyin nan guda biyar, dole sai an sa ido a kai, an yi kyakkyawan watan garkuwa a kan waɗannan abu guda uku a kudin. In an yi a ɗaya ba a yi a ɗaya ba, kamar ba a yi a duka ba ne. Misali, kamar yanzu aka ce to karuwai wato mata masu zaman kansu, aka ce za a hana su yin abin da suke so su yi wato jima'i ta hanyar neman kuɗi ko ta hanyar zamantakewa na yau da gobe, to kin ga akwai wani law wanda zai bi ba wannan tsari a dokokin mulki da zai hana su haka. The only way watan hanya kadai kawai da za a yi a rage shine ilmantar da su da yin amfani da kororon roba, ko su yi ko namijin da zai sadu da shi su yi amfani da wannan kororon roba ta kuma hanyar da ya dace. Sannan sai kuma ta su wanzamai da masu aski a rinka ilmantar da su, wanda gwamnati tana kokari tana irin shi, musamman akwai bita da akan yi ma wanzamai, akan yi ma angon zoma, akan yi ma masu salon din nan naku masu gyaran kai da masu gyaran kumba, duk akwai bita da ake yi. Zaki ga sau da yawa yanzu a kasan nan an wuce lokacin da mai yankan kumba wanda zai rinka yawo anguwa anguwa bai da laita ko ashana wanda zai kona albakashin shi, kin ga wannan hanya ne da ake ragewa. Shi kuma ƙarin bayani, zaki ga wanzamai yanzu ba ma afka suke da ita ba yawancin su, reza suke da shi, wanda za ki ga idan sun tarya wannan reza za su sa a kufan askan su aski da shi, suna aski da wannan rezan sai siyar, ba za su ƙara mu wani ci ba. Kinga bibita ne da ake tama waɗannan irin mutane, kuma suna yin iyakan ƙoƙarinsu. Sannan idan kin je awo, mata masu awo, za ki ga gwamnati na taimakawa a wurin awon nan, za a yi gwaji a gano shin kina da wannan bayan tsidan ko baki da shi. Idan kina da shi, nan da nan za a saki akan magani wanda za ki haifi ɗanki cikin ƙoshin lafiya, muna fatan ma ki haifi ɗan ba mai da wannan ƙwayan cutar. Kuma idan an same ki da shi, nan ne za a ce ki kira mijinki shi ma a mai gwaji, inda duk ta hanya ne na kariya. Yanzu kuma an wuce yayin akwai mu da blood transfusion center, wanda kafin a ce an ɗebo jini an samu mara lafiya sai an tantance wannan jini sosai, an tabbatar ba wani ƙwayan sida a jikinsa.
Yawa, muna godiya sosai, muna godiya Mala Aliyu, lokaci ya haɗa mana hannu, ya fara ɗaga mana hannu, kama yi magana akan bambancin da ke tsakanin HIV da ita cutar AIDS. Insha Allah, in Allah ya kai mu Alhamis mai zuwa, za ka yi mana bayani akan bambancin waɗannan. Mun gode sosai jama'a, ya kacin abin da ya sauwaka kenan, sai gobuwar haka da izinin Allah, ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.